sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'a babban rana 27 ga watan Mayu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi, a ba mu kanun labarai sabu.
A jamhuriyar demokradiyyar Kongo, jaman tsaro sun tarwatsa yan zanga-zanga a duk fadin kasar, kuma rahotanni na cewa kalla mutane biyu sun rasa ransu. Jaman Amurka kuma suna gargadin cewa karfin kungiyar ISIS na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya, ciki har da Amurka, ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da danyen aikin ba. Dan takarar shugabancin Amurka jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Alhamis ya alƙawarin zai soke yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla kan sakewar yanayi a birnin Paris.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji abinda masana ke cewa game da karya darajar naira.
Ƙasashen duniya da yawa da suka karya darajar kuɗaɗen su ba su samu biyan bukata ba, misali ƙasar Rasha.
A kuma daga batun karya darajar naira sai batun sayar matatan man fetur.
Da muka yi bincike sai muka gane cewa to me yasa za a saida, akan wani matsayi, kuma ina darajar su.
Haka kuma muna dauke da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jamhuriyar demokradiyyar Kongo, jami'an tsaro sun tarwatsa yan zanga-zanga a duk fadin kasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka William Kos ya aiko da rahoton cewa an hakikance cewa an kashe mutane biyu a birnin Goma da ke gabashin kasar. Masu zanga-zanga sun fara taruwa ne a kusa da ginin majalisar dokokin kasar. Manyan jam'iyyun hamayyar kasar ne suka shirya zanga-zangar domin nuna adawar su kan ikirarin da suka yi cewa shugaba Joseph Kabila yana kokarin a jinkirta zaɓe har sai ya samu sukunin sauya tsarin mulki domin ya yi tazarce. A farkon watan nan ne kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa shugaba Kabila yana iya ci gaba da jan ragamar mulkin kasar idan har aka ɗage zaɓe da aka shirya za a yi cikin watan Nuwamba. Shugabar rakin hamayya Eva Bazaiba take cewa sakonta ga shugaba Kabila shine wa'adin mulkinsa ya kare ranar 19 ga watan Disamba na shekara ta 2016. Tace idan ba a shirya zaɓe ba har zuwa lokacin, yan hamayya za su ɗauke shi a zaman wanda ya shirya juyin mulki da kuma saba tsarin mulkin kasar. A halin da ake ciki kuma wata kotu a Uganda ta zartar da hukunci kan mutumin da take kallo a zaman kanwa uwar gamin tagwayen hare-haren bumabumai da aka yi a Kampala babban birnin kasar cikin watan Yuni shekara ta 2010 har mutane 76 suka halaka. Alkali ya ce an gabatar da shaida da ta nuna Isa Luyima ya taka muhimmiyar rawa dangane da hare-haren.
Jami'an Amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar ISIS na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya, ciki har da Amurka, ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da danyen aikin ba. Muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya, in ji muƙaddashin sakataren ma'aikatar tsaro na cikin gida Alan Jadero Mayorkas a bayanin da ya yi a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis. Saboda yanayin irin wannan na harhare da suka samu sarsala daga farfagandan ISIS, yana da wuya jami'an aikin leƙen asiri da na tsaro su gano gabanin su kai harharen, kuma hakan yana iya aukuwa ba tare da an sani ba, inji sakatare Mayorkas dan majalisar dattijai John Tom Kapa na jam'iyyar Democrat. Ya ce ya amince da matsayar hukumar tsaron cikin gida. Ya ba da misali da harin da aka kai a San Bernardino, jihar California, inda maran suka halaka mutane 14 daga Iraki. Kuma rahotanni sun ce mazauna birnin Fallujah, waɗanda suka arcewa daga zazzafar batakashin da ake yi tsakanin mayakan sakan ISIS da dakarun Iraki, suna cikin halin ɗimuwa saboda tsananin amon wuta da kuma matsanancin yunwa da suka shiga.
dan takarar shugabancin Amurka jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Alhamis ya alƙawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan dumamar yanayi a birnin Paris a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar North Dakota. Ya soke Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar da ake yi a jam'iyyar Democrat dangane da matsayarta kan manufofi da suka shafi makamashi. Ya zana dalla-dalla irin bambance-bambance da suke tsakanin su kan batu da zai taka muhimmiyar rawa a zaben Amurka na bana. Trump ya zargi irin matakai da manufofin shugaba Obama kan makamashi, ya kuma yayi kuka ko kuma yayi zargin cewa karkashin Hillary Clinton al'amura za su ƙara dagulewa. A halin da ake ci kuma Mr. Trump ya samu yawan wakilai da ake bukata domin zama mutumin da zai daga tutar jam'iyyar Republican a zaman mai mata takarar babban zabe da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Jiya Alhamis kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce bisa kidaya da ya gudanar yanzu ya nuna Mr. Trump ya samu nasarar samun wakilai 1,237 da ake bukata domin zama mutumin da zai yi wa jam'iyyar takarar shugabancin kasa kamar yadda za a tabbatar masa a babban taron jam'iyyar cikin watan Yuli.
Da alamun za a samu canji daga al'adar da aka saba tsakanin jam'iyyun siyasar Amurka, inda 'yan takara a jam'iyyar ɗaya za su yi muhawara tsakaninsu har sai kowace jam'iyyar ta fidda ɗan takararta. Sai dai Donald Trump, wanda ya bayyana cikin wani shirin talabijin na bandariya a daren Laraba lokacin da yake amsa tambayar mai gabatar da shirin cewa ganin Hillary ta ki ta yi wani sabon mukawala da abokin takararta Bernie Sanders, shi zai yi muhawara da Senator Sanders. Donald Trump ya kare baki ya ce ai kuwa, amma bisa sharadin cewa kudaden da za a samu daga tallace-tallacen muhawaran da zai kai $10 million, waɗanda watakila a yi amfani da su wajen tallafawa kiwon lafiyar mata. Trump ya ce ina sha'awar yin muhawara da Bernie. Matsala ɗaya idan muka yi mukabala zan kada shi. A nasa martanin a shafin dandalin Twitter a internet, Senator Bernie Sanders ya ce ya amsa goron gayyata na yin muhawara da Trump a jihar California gabanin zaben fidda gwani da za a yi a jihar ranar 7 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Wani shahararren malamin addinin Islama a Saudiya ya ce an hana daukar hoton zamani da mutum zai iya dauka da kansa tare da kyanwa da ma kowace irin dabba, sai dai idan hakan ya zama wajibi ko tilas. An gaya wa Sheikh Salih bin Fauzan Al-Fazwan, wadda wakili ne a majalisar malamai ta kasar Saudiya, lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan Afrilu cewa wata sabuwar al'ada tsakanin 'yan kasar Saudiya waɗanda suke kwaikwayon Turawa shine ɗaukar hoto da dabbobi, kamar yadda aka gani cikin wani faifin bidiyo da wata ƙungiya mai sa ido kan kafofin yaɗa labarai a gabas tsakiya ta saka a dandalin YouTube. Malam Al-Fazwan ya ce menene? Me kake nufi hoto da kyanwa? An hana ɗaukar hoto. Batun kyanwa ba matsala ba ce, an hana ɗaukar hoto idan ba dai ya zama wajibi ba, ba tare da kyanwa ko kare ko dilan Turai ba tare da komi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu bude taskar rahotannin namu da abinda masana ke cewa game da kare darajar naira ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
People are excited, investors are excited. We are anticipating when the details are formally announced by the CBN.
If you say you want to stick with what the consequence will be on the banks, Nigeria is near recession.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin wucin gadi da babban bankin tarayyar Najeriya ya ɗauka a kan darajar naira, al'amarin da kuma a nan gaba ake ganin zai kai ga karya darajar naira kamar da masana tattalin arziki a ƙasar suka hango. Alhaji Shaibu Idris wani masanin tattalin arziki ne da ke birnin Lagos kuma ya yi mani fashin baki game da sakamakon wancan taro da babban bankin tarayyar Najeriya ta gudanar a kan makomar takardar kuɗin naira da kuma sauran kudade na kasashen waje, musamman ma dai takardar kuɗin dala na ƙasar Amurka.
Taron da ya gabata wanda aka gama kusan abu guda ɗaya ne ainihin makasudin wannan taro. Ana ta cece ku ce akan maganan farashin naira ko kuma mu ce farashin dala a ƙasar Najeriya. kai ya rarrabu kuma kusan a ce ya rabu kashi biyu. Farko akwai wanda suke ganin ba mu da hujjan da za a rage darajar naira, kuma wanda suke da wannan ra'ayi suna ganin cewa kasashen duniya da yawa da suka karya darajar kudadansu ba su samu biyan bukata ba. Misali kasar Rasha, kasar Misra wato Egypt, a cikin watanni hudu sun rage darajar pound dinsu, su ma Egyptian pounds ake kiran shi, ya kai kaman su biyar a cikin wata biyar, wata uku. Amma duk da haka nan yana ta tangal-tangal, saboda a yau ba a gobe ba, dun an ce babu dalan da za a saya, dun ka rage darajar naira.
To in haka ne, idan mafita kenan idan gwamnati bata karya farashin nan ba?
Wato maganan gaskiya ita ce, ni ina ganin inda zai yiwu a kanne a ci gaba da rayuwar da muke ciki a yau, waɗanda suke da daman, suke da kamfanoni manya za su shigo da kayan da za su sarrafa, a saida masu da kuɗin nan a kan naira 200. Akwai kayan da aka keɓe aka ce wannan na dole ne don a tallafa ma talakawa, to a sai masu dala a kan naira 22. Amma koda an karya darajar naira nan, ina ƙarje da maka dalar nan fa ba samuwa za ta yi ba, saboda taya muke samun dala sai mun sai da man fetur. To ana man fetur kuma farashin shi ya faɗi daga dala 115 akan kowace ganga ya dawo kusan dala 50.
To mun gode Babangida Jibrin. Daga batun kare darajar naira, sai na sayar da matatun man fetur na Najeriya, wanda Sabu Imam Aliyu ya yi hira da shugaban kwamitin sayar da hannun jari na Majalisar Wakilan Najeriya Ahmed Rima kan wannan batu. Kuma sahabin ya fara tambaya Ahmed Rima ne ko me yasa kwamitin nasa ɗaukar matakin dakatar da sayar da waɗannan matatun.
Akwai tsari na dokar shekarar 1999 da aka gabatar cewar akwai hukumar kula da jarin gwamnati da ake ce da ita BPE. Wato ita wannan hukuma ce take lura da sanin darajar jarin gwamnatin tarayya da kuma matsayinsa da kuma shin ya cancanci a sayar ko ba a sayar ba da tsare-tsare. Abin bakin ciki shine hukumar NPC kawai sai ta yi gaban kanta za ta saida ko kuma ta nemi jarin waɗannan mutane. Don haka sai muka gabatar da shawara a cikin majalisa me ya kamata a yi. Aka zama aka yi muhawara, aka ce a dawo da shi ga kwamitin mu mai nazari. Muka gayyaci shugaban wannan BPE, wato hukumar lura da jarin gwamnatin tarayyar Najeriya. Muka gayyaci kuma shugabanni na ma'aikatar man Najeriya NNPC da kuma karamin minista mai tafiyar da harkokin wannan ma'aikata. Abin bakin ciki shi kamar sauran shekaru suka gabata, saboda isa yake zuwa sai ya aiko mana daraktan kula da waɗannan matatun mai da ake magana sai da su da manyan lauyoyi. Da muka yi bincike sai muka gane cewa to me yasa za a saida, akan wani matsayi, kuma ina darajar su. Ita hukumar sarrafa harkokin wato mai a Najeriya da kuma ita hukumar kula da matatun man nan ba su san darajar waɗannan abubuwa ba. Dalili ku shine ba su san yadda kasuwar ke yau a duniya ba, ba san kuma shiga da ficen kasuwa ba, kuma ya saba wa dokar Najeriya matakan da suka dauka su sayar a gurgunci a hukunce. Saboda haka ba mun zanar da su mun tattauna mun ga cewar abin ba daidai ba ne, sai muka umurta matsayin kwamiti cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta da iko sai da wannan halin da ta dauki wannan hanya. Walau shugaban kasa ya sani walau bai sani ba, mu dai mun sanar da wannan doka kuma mun tsaya akan ta kuma ba za a yi ba.
To amma amma a bayyanar da suka yi a gaban kwamitin ka kamar shi shugaban hukumar ko kuma hukumar sayar da hannayen jari Vincent Akpotari ya ce da ku an yi wannan yunkuri da aka fasa, kuma a ƙarshen gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan an sake ta da wannan yunkuri, zuwa yanzu kamar babu wannan yunkuri na sayar da hannayen jarin waɗannan matatun mai.
Wato abin da ya kamata mutane su gane cewar akwai tsari, an karbi ma kudin kasan alkalami akan wasu dala 730 na waɗannan matatun mai guda uku, amma ba a saida su ba, saboda akwai wasu ka'idoji da sharuɗa da ya kamata a bi. Na farko sai an tantance iya darajar waɗannan karafuna da injina da aka kafa su shekara 30 da suka wuce na matatun mai. Na biyu sai an duba ta ina man yake zuwa, bututun ma suna da lafiya da suke fitowa daga inda ake hako mai zuwa Kaduna ga misali. Kuma akan duba dai dalilai daban-daban kafin a yi wannan. To ana kan wancan ne aka samu har gwamnatin Jonathan ta kare ba ta yi ba. To maimakon a zo a ci gaba in ana bukata a sayar bisa tsarin wannan doka na BPE na shekarar 1999 sashi na 11A zuwa J ga tsarin cewar ita wannan hukuma ce take da iko bisa dokar Najeriya da sai da hannun jari ko ta sa hannun jari na kasar waje a cikin harkokin arzikin Najeriya sai aka shantake aka kubaida ta gefe ita NNPC da kanta ta dauki wannan dawainiya ta dauki aikin ba nata ba sa'annan shi minista ya zamanto kuma bai babu bayanin da ya kamata ba dan haka muka ce to ba zai yiwu ba ko sai mun saki kiransa ya sake bamu bayani me yasa ma bai zo ba tukunna ya aika mana wannan hakika na tabbata shugaban kasa zai bi wannan tsari namu da muka gabatar da dalili shi da ba su akare dokar kasa kuma na tabbata idan da sun gawo shugaba Buhari cewa akwai wata doka da ya haramta cewa babu wata hukuma da zai hannun jarin gwamnatin tarayyar Najeriya in ba wannan hukumar kula da hannayen jari da arzikin Najeriya ta BPE din ba to zai yi da wannan ba zai yadda ya bi son zuciyar waɗansu mutane suka cokara suka fito da tsarin son kai domin su cuci kasar nan ba saboda gina kansu
ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah zai ya saka maka
to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Lada wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatan kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to likita idan baka mance ba a makon jiya ka san muna magana a batun yanda aka samu ci gaba ta fannin kimiyya wajen da shirye-shiryen da ake yi to amma ka san kana cikin bayani kuma sai lokaci ya kure saboda haka yau zamu ci gaba da bayani kenan ko
to hajiya ya gaskiya
ga kwanakin nan ma ai an yi dashen gaban namiji
ana wannan yanzu ana dashen su hannu ma ana dashen sa
to naji kishin ko an ce ana kokarin ma ai dashen kan mutum gaskiya ne
an yi akwai wata mata da aka ba gabaki dai kamar huskanta duk fatan da abubuwan huskanta aka yi dashen sa
to
a nan kasan an yi kwanaki aka yi
kuma ta rayu
ta rayu amma ana ba ta wani magani wanda zai hana shi wannan abin ya bace so amma ta rayu
to wannan magani za a tabata ne har iya rayuwanta
to yawanci bayan kamar shekaru kadan jikinta yakan saba da shi yawanci sai a rage karfin maganin
ikon Allah
abubuwan wani lokaci da ake yanzu
abun mamaki aka ce baya karewa ana da rai to likita wasiƙar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Alhaji Umaru Fareva a can gasho jihar Yobe Najeriya
to
yana son ya san me ke kawo ciwon tsagiya ne
abin da ke kawo ciwon tsagiya hajiya shine akwai wani kwayan cuta da ke yawanci ko cikin ruwa ko kuma inda muke shiga yake shiga kuma ruwan da muka sha to shine kan kawo wani kwayan cuta da ke kawo shi ka kawo wannan ciwon hajiya
mutum in ya sha a ruwa ne ko in ya yi wanka da ruwa
wani lokaci in ka sha ko in ka shiga ruwa din wani lokaci duk wadannan na kawowa shi yasa ake son mutum rinka hankali inda ya shiga ko kuma ruwan da ya sha hajiya
to likita kace idan mutum ya shiga ruwan ne zai kawo cutar to kamar in wani wuri a jikinka ya fashe ne koko dai kawai haka kwaya cutar kai ko kan fatan jikin mutum ne sai ta shige mu mutum
a sai inda akwai inda ya fashe inda wani wuri ya fashe da ruwan da muke shiga kin sai muna sha akwai yawanci inda ake shiga ruwa mara kyau haka
muke
sai yawancin jikin dan adam wani lokaci kan dan akwai yanke yanke da saura to mu kuma da ko in muka sha ruwan duk wadannan na kawo wannan hajiya
to akwai alamun da mutum zai lura da su
yawanci kin saurin mutum ya zo wurin fitsari wani lokaci yana wahala kuma lokaci da jini ko kuma da haka inda ka ga irin waɗannan to ya sauri ka je ka wurin likita a duba ka
ana dai warkarwa ko
ana akwai magani sosai ana yi warkar da mutum hajiya
to wannan cuta ta tsagiya mata koko mata da maza duk tana kamawa ne
tana kama mata da maza amma an fi ganin shi bisa ga maza fi yawa amma yana kama maza da mata duk yana kama su hajiya
me yasa maza ne suka fi kamuwa da cutar
duk yanda Allah ya yi mu ne hajiya yanda zan bayyana ke
to mun gode ai tunda Allah ya kare mu daga wannan to likita Alhaji Umar ya kara wata tambaya
to
yace wai idan ya kwanta barci sai kuma ya tashi a gajiye musamman ma wai a lokacin zafi wai me ke kawo haka
To abin da ke sa wannan shine kin san yawancin waɗansu mutane in kana bacci to waɗansu mutanen ko kuma domin wani dalili mutum kana tsammani kana bacci ne amma waɗansu mutanen suna bacci amma ba bacci sosai suke yi ba Hajiya.
To
za ka ga waɗansu akwai bacci mutum kashi-kashi yake. Akwai na farko akwai nuri na can tsakiya da na ƙarshe. To inda mutum ke mafarki da sauransu to wanda ake kira REM sleep dole kana da shi sosai. In baka yi wannan ba in ka tashi wani lokaci zaka tashi a gajiye. To kuma akwai wasu mutane wanda domin dalili suna in suka kwanta a bacci za ka wani lokaci kamar numfashi za ta dan yanke.
To kamar masu munshari ne ko ba mutum da munshari.
Masu munshari ko kuma wasu masu jiki.
To
sai ga mutum wani lokaci domin wanda lili sai kana bacci nan sai ga numfashin ka to numfashin ka yanke dole ka dan tashi sannan sai ka so man numfashin kuma to duk wannan na sa mutum ya gaji sosai in ya tashi da safe.
To a takaice dai in mutum bai baccin da ya kamata ba ne yake tashi.
In mutum bai baccin da ya kamata ba shi yake sa mutum sai tashi duk a gajiye.
To kamar yanda ya ce ya fi fama da wannan matsalar lokacin zafi me yasa?
Lokacin zafi kin san domin zafi mutum na zufa da sauransu mutum bai baccin yanda ya kamata.
Wato don zafin sai ya hana shi bacci.
Sai ya hana shi bacci sosai. Amma wannan abin ya zama abin da ke damu ko lokaci ya je wurin likita akwai irin taimakon da za a iya ba shi Hajiya.
To akwai likitoci takamaimai da zai gani ne ko kowane likita?
Akwai likita da ya je gani zai iya taimakon shi Hajiya.
Kamar yanda ya rubuta wasiƙa na sai ya musu
bayani. Zai bayyana mana. Akwai ɗansu abubuwa da ake ba su taimaka mutum ya koyi bacci amma akan ba wa mutane su sha wannan kawai. Ba a cika son mutum ya rika shan waɗannan magungunan da yawa ba. Domin mutum yana iya sabawa da su.
Wato kamar maganin sa bacci kenan?
Waɗansu in dai abin ya tsanana ana iya ba mutum waɗannan magungunan. Amma bai kamata mutum ya rika shan irin magungunan nan kowane lokaci ba.
To
abubuwan da likitoci za su sa mutum ya yi wanda zai sa rinka baccin sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Hudu Muhammad Bello Chairman ‘yan mai a bakin kogin Donga.
To
yana so kuma ka mishi bayani ne game da ciwon basir.
To basir abinda kin san abinda ke kawo basir to yawanci kin san wurin inda muke ba haya ta wurin bayan gidanmu. To akwai waɗansu jijiyoyi a wurin to suke wani lokaci sukan kumbure. Don suka kumbure to shike kawo nan amma abubuwan da ke kawo shine mata masu juna biyu.
Su ma suna fama da wannan matsalan
kin. Mutane masu zama wuri daya. Kamar mutum ya zauna aikin mutum yana zama wurin dindindin. Kuma lokaci irin abubuwan da muke ci wani lokaci suna iya kawo wannan to duk waɗannan abubuwan na sa mutum ya samu basir Hajiya.
To akwai magani?
Akwai magani da ake iya ba mutum wanda zai sa a wurin bayan gida din. To kuma wani lokaci in dai kamar mace mai juna biyu ne wacce in ta haihu to wannan sai yakan warkar da kansa. To amma in ya tsanani akan ba mutane magunguna za su sa wani kamar mai wanda zai rike ƙaiƙayin da zafi da kuma kumburin da ke wurin.
To likita kamar yadda ka ce zama na sawa to mutum zama kamar awa nawa?
To kamar mutum yana aikin da yake zaune kowane lokaci ne in ya zauna kamar na awa ɗaya zuwa biyu ya kamata ya tashi ɗan miƙe ƙafa.
Ko da dai ba zai je ko ina ba ya dan
miƙe. Ko da ba zai tashi je ko ina tsaya yana dan kamar yana taka aure daya. To wannan yana taimaka. Shi yasa ma kin san wani lokaci in mutum na tafiye-tafiye kamar a jirgin sama irin kamar za mu gida tafiya mai tsawo din ana son mutum ya tashi ma ya tafiya ba domin ba su ba duk wani lokaci jini yakan dan kwanta wani lokaci in baka tashi kai tafiya sosai ba.
A saboda haka tashin yana da amfani.
Yana da amfani kwarai da gaske.
Dukkan kowa ne yake fama da wannan matsala ko ko akwai wasu mutane da su Allah ya taimake su ba su da wannan matsala?
Akwai wasu mutane wanda abin bai cika damun su sosai ba amma yawancin mutane yana damun su Hajiya.
To likita Malam Hudu Muhammad ya sake wata tambaya.
To
ya ce wai shin akwai lokacin da miji ya kamata ya ƙaurace wa mace mai juna biyu domin kiyaye abin da za a ke cikin cikinta wato ko da tsakanin wannan wata ne ko kuwa?
Yawanci akan ce mutum ya rinka hankali. Yawanci ya danganta da yadda matan da miji kuma da likitansu yadda suke tsammani. Waɗansu mata an suna juna biyu to juna biyu na nasu lokaci yana da hatsari da yawa.
So
irin waɗannan to ya kamata a yi hankali.
Wato ya danganci dai in likita ɗin ya ga akwai hatsari shi zai ba su shawarar lokacin da ya kamata.
Abin da ya kamata Hajiya.
To idan ba matsala fa?
In ba matsala ma za su yi suna ɗin ya kamata su yi hankali Hajiya.
To
ana iya yi amma dole a yi hankali domin dan da ke cikin hajiya.
To akwai kayyadaddan wata tunda galibi akan ce bayan wata tara mace take haihuwa kamar in ciki ya wata 4 wata 5 wata 6 ne ko kuwa.
Bayan kamar wata 6 amma har da haka dole mutum ya hankali hajiya. Tunda abin masu likitoci ke cewa kenan a yi hankali.
Eh kuma
kamar danganta da yanda da matan da miji suke ya kamata su ga yanda suka fi iya yanda abin da zai musu sauki hajiya.
Eh kuma kamar yanda ya kace a nemi shawaran likita.
Eh a nemi shawaran likita. Don ba kawai abu za a shiga haka ba wani shawara ba hajiya.
To Allah sa dace.
Amin amin.
To shi kuma Master Nasiru Ado a can akwatin gidan waya mai tanda 70 zuru jihar Kebbi.
To
yana so ne ka mishi bayani akan wai akwai wasu lokutan da aka fi fama da tarin fuka TB. To wai me yake sa haka?
To kin san lokacin da ake samun shi da yawa inda mutane kamar lokacin da mutane ke taruwa a wuri daya kowane lokaci kamar inda kowane mutane kamar lokacin sanyi inda mutane kullun ke taruwa a kullun suke a daki
ba a bude kofa ko window a sha iska
ba a bude window a sha iska duk lokacin da mutane suke taruwa wuri daya da yawa to wannan amfi yafi haduwa a lokacin
to an fi kamuwa da tarin TB din a lokacin zafi ne ko lokacin sanyi
ya danganta amma yawanci lokacin zafi aka fi kamun shi hajiya domin kin san mutane wani lokaci duk muna taruwa wuri daya to inda yanda mutun yayi kin san yanda ake yaɗar da shi
tunda ta iska idan mutun
iska yake yaduwa
idan wani yana da shi nan da nan zaka iya kamuwa da shi
zaka iya kama eh hajiya
to akwai maganin rigakafi ne
ana maganin rigakafi kuma mutum na tsamani yana da shi jiwon likita akwai magungunan da za a iya ba shi kuma za a gwada shi ko yana da shi akwai alluran da ake mutane mutum ya kare shi da wannan ciwon hajiya
akwai alluran rigakafi kenan to kamar mutum idan ya kamu da tarin TB wani irin jinya ake ma mutum
to in mutum ya kamu da tarin ciwon TB akwai magunguna kala-kala da ake bayarwa wanda za a ba mutum dole ya sha magungunan na wurin wata 6 wani lokaci har shekara daya domin kin san yanzu ma akwai wani kwayan cutar TB din da ya bijire ma magunguna saboda haka dole mutum ya sha ko da mutum ya ji sauki ne dole ya ta shan maganin nan
wato ba katsewa
ba katsewa inda aka ce maka wata 6 din nan dole kai ta sha har wata 6 ko da ka ji sauki ka ci gaba da sha domin in ka daina to ayan za ta ƙara ƙarfi ta bijire ma kowane maganin da aka baya
kuma saboda haka ko da ka kamu da cutar din aikin banza kenan akai
saboda haka dole ka sha maganin don kuma aka yi sa'a za a warkar da kai sosai.
To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madallah mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takeice.
A Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk fadin kasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka a yankin ya aika da rahoton cewa an hakikance cewa an kashe mutane biyu a birnin Goma dake gabashin kasar. Jaman Amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar ISIS na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da Amurka ba tare da wata mu'amala kai tsaye tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da danyen aikin ba. Dan takarar shugabancin Amurka jam'iyyar Republican Donald Trump ya wato jiya Alhamis ya alƙawarin zai soke rijejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan dumamar yanayi a birnin Paris cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar North Dakota. Wani shahararren malamin addinin Islama ya ce an hana daukar hoton zamani da mutum zai iya dauka da kansa tare da kenwa da ma kowace irin dabba sai dai idan hakan ya zama wajibi. An ga Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fazwan wanda wakili ne a babbar majalisar malamai ta kasar Saudiya lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan Afrilu.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya abokin aikin mu Abdulwahab Muhammad wakilin mu na Bauchi. Muna auren yarsa Saddiqatu Abdulwahab Muhammad da angonta Talhatu Al-Mustafa Umar wanda za a daura gobe Asabar da karfe 11 idan Allah ya kai mu a masallacin bakin titin Murtala kusa da ma'aikatan ruwa da ke garin Bauchi. Haka kuma muna miƙa sakon taya Professor Ango Abdullahi magajin ratin zazzau murna auren ƴaƴansa Abdul Razak Ibrahim da Hadiza Akilu wanda za a daura gobe Asabar a masallacin Al-Furqan da karfe 1 na rana idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jojo ne da ya bada